أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحانك اللهم ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد يا أيها المسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da kasancewa cikin wannan maktaba ta mai tarin albarka maktabatu darul ilmi dake wannan unguwa ta manawa ce a nan fatar jihar Gombe barkanmu da kasancewa domin ci gaba da darsi cikin littafin Manhajul Masail littafin koyon ibada wanda muke karanta shi a wannan gini kuma a wannan maktaba a daidai irin wannan lokaci muna yin litinin garan talata wanda yau yayi daidai da tara ga watan ɗayan musulunci watan al-Muharram yau mutasuwa kenan yau hijira da shekara 1446 daidai da 15 ga watan 7 na miladiya 2024 idan masu bibiya ba su manta ba malam yana mana magana game da taimama mun ji menene taimama malam kuma ya karanta mana farillai na taimama yau kuma zamu tahi sunanun taimama sunnoni na taimama wannan kuma shine darasinmu na 26 a wannan littafi insha Allah kuma karatun yana shafin littafi na 57 malam yake cewa kala shekhu rahimahullah malam Allah ya masa rahama yake cewa wa sunanuhu tajdidu sa'id daga cikin sunnonin taimama libadnihi akwai sabunta bugun kasa shine tajdidus sa'i ka sabunta bugun kasa la biyu wajen bugu ka shafi fiska ko hannaye sabunta bugun sunna ne wa masuma bainaku ayn wal mirfakhayn da shafa tsakanin ku'i zuwa biwan hannu shi ma wannan sunna ne wa tartib da kuma jeranta abin ka jeranta daga wannan sai wannan sai wannan shi ma matsayin sunna malamai suka bashi a cikin sunnonin taimama sai malike cewa albayan yani anna sunnat tayammumi salasun a sunnonin taimama malai ya ce guda uku ne na daya tajdidu sa'id liliyadai sabunta bugun kasa domin hannaye ka biki kasa na farko ka shafi fiska ka shafa ka sake biga na biyu domin shafar hannaye sunna ne amma da zaka shafi fiska baka sake bugu ba ka shafi hannayen taimama ta yi bata da matsala amma sake bugu na biyu domin shafar hannaye malam ya ce sunna ne a gane ko liwurudihi fi sunnatihi anin nabi sallallahu alaihi wasallam qawlan wa fi'la domin bugu kasan nabiyu ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aikin sa ya nuna kuma ainihin yayi magana ayi haka din yini qawlan wa fi'la ya fada kuma ya aikata fa an jabir radiyallahu anhuma jabir bin abdullah Allah ta'ala ya kare yadda da shi kare yake cewa قال رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي محمد صلى الله عليه وسلم الى شيوا التيمم ضربه للوجه وضربه لليدين للذراعين الى المرفقين ما زال الله يكي شيوا ايت تيمما بغو نا فرقو اشافي فيسكا بغو نا بيو اشافي حناي هر زوا غيوان حنو رواه الدار القطني والحاكم والصحاح هو وجماعه wannan hadisi ya cin hadisan da Imam Daruqutni da Hakim suka yi na shin fito da shi wannan mun ji yadda manzon Allah ya faɗa ta bakin Jabir taimama bugun kasa guda biyu ne a buga na farko a shafi fiska, a yi bugu na biyu kuma a shafi hannaye. Wa anabi na Umar radiyallahu anhu ma kala, daga Abdullahi dan Umar Allah ta'ala ya ƙara yadda da su yace, marra rajulun ala nabi sallallahu alaihi wasallama fi sikati min sikak, wani bawan Allah ya wuce ta wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama daga wata unguwa daga cikin unguwannin garin Madina. Wa qad kharaja min gha'ibin, hukum ya fito daga wata daji haka, ko wani lambu ko wani gume surkun ice, ya fito daga nan kuma yayi bayan gida, aw bawlin, ko yayi tsonan fitsari. A falan yuraddid alaihi hatta kada rajulu ya tawara fi sakak, a manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bi yiwa wannan bawan Allah magana ba, ko bai kula shi ba, har sai da ya bata haka yayi nisa wajen biyan bukatarsa. Fa taraba bi yadayhi ala al-ha'id wa massa bihima, sai bigi hannunsa a jikin gini, sannan ya shafa da su hannun guda biyu, summa taraba tarabatul ukhra fa massaha zira'ai, sannan ya sake bugun kasa na biyu ya shafi ayrishin hannayensa, summa radda ala rajuli salama, sannan sai manzon Allah ya mayarwa da wannan mutum sallama. Rawahu Abu Dawud bi sanadi da'if wa fil babi an jama'a. Wa tartibul masihi, jeranta shafadin, a jeranta shafar fiska sannan hannaye. Wal masuhu min al qu'ayn ila al mirfaqayn, da shafa daga wuyan hannu zuwa gwiwan hannu. Liwurudu zalika aidan fi sunna, domin hakan ya tabbata a sunna. Li hadisi Abi Zar radiyallahu an, hadisin Abu Zar al-Ghifari Allah ta'ala ya kare yadda da shi, kale yake cewa wada'a rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yadayhi ala al-ardh thumma nafadaha, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bige hannayensa a ƙasa, sannan sai ya bushe cikin hannaye. Summa masaha bihima wajhahu wa yadayhi ila al-mirfaqayn, sannan sai manzon Allah ya shafi fuskarsa, sannan ya shafi hannayensa har zuwa wuyan hannu. Zakarahu Ibn Hazm fi Muhalla, Ibn Hazm ya fito da wannan hadisi a cikin littafinsa Al-Muhalla. Wannan su ne a sunnonin taimaka kamar yadda malam ya faɗa. Abubuwa ne guda uku. Na farko sabunta bugun ƙasa, na biyu, shafan hannu daga kuɗi maɗauran agogo zuwa gwiwan hannu, shafar wannan a cikin masu nani. Na uku tartib, jerantawa, ka bigi ƙasa, ka shafi fiska, ka shafi hannaye, ka bi abin sirri ne, shi ma wannan suna ne. Ana fahimta? Waɗannan abubuwa guda uku ya kawo goyon bayan hadisai da ya ce wa'an sun ga manzon Allah yana aikata, ko ya faɗa da bakinsa aikata. To daga wannan sune sunnonin tayammum kamar yadda malam ya faɗa. Fada'ilut tayammum, gaba ta gaba shine mustahabbai na tayammuma. Fara'il billam mustahabbi, daga falala ne. Fara'id bidad, shi kuma iya nufin farilla min alwajib ne. Ana ganewa? Qala shaykhu rahimahullah, malam Allah ya masa rahama yake cewa wa fada'iluhu at-tasmiya, daga cikin mustahabbai a taimamma akwai farawa da bismillah. Yini at-tasmiya, kace bismillah iya cikin mustahabbai a ainihin taimamma. Wa taqdimul yumna 'ala al-yusra, da gabatar da dama akan hagu iya cikin mustahabbai na taimama. Gabatar da dama akan hagu. Wa taqdimu zahiru zira' ala batini, da gabatar da zahir na zira'i bayan tafin hannu kafin ka shafi cikinsa, shi ma wannan mustahabbi ne. Wa muqaddimuhi ala mu'akhirihi, kuma ka fara daga farko sannan ka yi ƙasa, shi ma iya cikin mustahabbai a cikin al'amura na taimama. Su ma wannan sai malai kawo su wasu bi guda hudu ba, cewa bismillah.
lokacin da zaka fara gabatar da dama akan hagu gabatar da bayan hannu ka binciken hantafin hannu sannan gabatarwa daga sama kai yau kasa wannan suna cikin mushabbai a cikin mushabbai na taimama sai mallai ce albayani faqad marra dalilul basmala wa tayammun fil ghusl wal wudu sai mallai ce tin ya gabata dalilai da suke karfafa muhimmancin yin bismillah da damanta abu a cikin sha'anin wanka da kuma alwala mallai ya kawo su can in ka koma baya inda yake maganar alwala da inda yake maganar wanka ya kawo dalilai masu ƙarfi na son a fara al'amura da bismillah in ban manta ba akwai wani hadisi da ya kawo da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kullu amrin zibalin lam yabda bi bismillah fa innahu abtar dukkan wani al'amari da ainihin ake neman albarkar sabon Allah idan ba a fara yin bismillah ba to wannan abun mai kikkiyar albarka ne ba shi da albarka yasa ana so musika dan kace bismillah shiga gida bismillah fara cin abinci bismillah duk abin da zaka fara ka fara da bismillah idan zaka fara alwala ka fara da bismillah idan zaka yi taimama ka fara da bismillah to wannan iya cikin abubuwa da shari'a ta kwadaitar da musulmi su tsayu a kansa kada mu yi wasa da fadin sunan Allah a yayin fara al'amura masu alkhairi yasa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya fara Abdullahi dan Abbas yace ya gula samilla ya kai yaro idan ka zo zaka ci abinci samilla ka ce bismillah sannan wakul bi yamini ka ce da damanka sannan wakul amayi ka ci gabanka kaga wannan ladabi manzon Allah yake koya masa ladabi ne cin abinci haka nan idan zaka fito daga gida ma'aiki yana cewa ka ce bismillahi walajna wa bismillahi kharajna wa ala rabbina tawakkalna idan zaka fito daga gida zuwa unguwa ne dan zuwa can ka dawo to haka ma aikin Allah ya koya mana muyi domin akwai alkhairai da albarka a cikin irin waɗannan abubuwa saboda ka ita ma taimama daga cikin ainihin musta'abanta akwai farawa da ainihin bismillah farawa da bismillah iya cikin al'amura da ainihin taimama ta ainihin nusar da kuma shari'a ta nusar game da al'amura na taimama mallai ce wata yamun da kuma damanta abu yin abu da dama iya cikin al'amura da ainihin shari'a ta bada umarni shi ma a yi damanta abu farawa da dama abu ne mai kyau a cikin al'amura na shari'a nana Aisha Allah ya kare da ita take cewa yujibu tayammum fi kulli shay manzon Allah sallallahu alaihi wasallam damanta abu iya bashi sha'awa ya fara abu da dama ana ganewa ya fara da dama iya bashi iya birge shi manzon Allah ko ta kalmi zai sa dama yake fara sa ana fahimta sannan ko bangaren wanka na shari'a bangaren dama yake fara gabatarwa sannan ko taje kai da zai yi kum to bangaren dama yake fara shafcewa wannan duka mun samu su daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai maliki ta kama marra qariban masahan nabiyyi sallallahu alaihi salatu wassalam liyadaihi ila al-mirfaqaini yanzu nan muka wuce ta manzon Allah ya shafa hannayensa har zuwa mirfaqai a har zuwa gwiwar hannu summa yarid annahu masaha bada min al-mirfaqain ila al-qu'ay sanai sai tabbata manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya shafa daga ku'in zuwa mirfaq ko dai ka tsaya a bakin ku'in ya nan ka sauke wajibi kenan amma in ka jawo shafar ta zo nan kai ake ta sunna ana fahimta wannan shine mustahabbai na taimama kamar yadda ya kawo su anan sai abu na gaba nawaqid at-taymu abubuwan da suke warware taimama nawaqidut tayammumi abubuwan da suke warware tema ba malike cewa wa nawaqiduhu kalwudu'i abubuwan da suke warware taimama to kamar abubuwan da suke warware alwala ne dama ai gidansu daya tafiyan su daya dama ita taimama kamar wakilin alwala ce to abin da ya warware alwala to malai ce shine yake warware taimama qari kuma wala tusalli faridatani bi tayammumin wahidin ba a sallan farilla biyu da taimama guda daya sabanin alwala alwala ke idan bata lalace bata kare za kai sallah biyar ma da ita ba matsala amma ita taimama bakin ta sallah ɗaya kawai sai dai ka sake wata sabuwa wa man tayammama li faridati duk wanda ya taimama domin ya sallaci farilla jaza lahu an nawafil ba'da to an halattar masa yayi nafila bayan ta kamar kai taimama kai sallar isha to an baka dama kai shafi'i da wuturi da wannan taimama ko kai taimama kai sallar azhar an baka dama kai nafila bayan azhar da wannan taimama amma ba za ka goya kai farilla biyu da taimama guda ɗaya ba ana fahimta wa muslul mushaf wa tawaf an baka dama kana da taimama a zaka shafi alqur'ani sannan kuma zaka yi dawafi watilawatul qur'ani inna wa zalika zaka kuma karanta alqur'ani har sai in kai niyyar haka din ana fahimta zaka yi taimama zaka yi dawafi zaka shafi alqur'ani zaka karanta alqur'ani din har in kai niyyar haka din da taimama ka wattasalil bi salati sannan kuma abu na gaba ana so a sadar da taimama da sallah kana taimama kai sallah ba a san bata lokaci ba kamar alwala ba ce alwala za ka iya yi ta yi awa sannan kuma kai sallah ba ta da matsala in dai ba ta kare ba amma taimama ana so kana yin ta ka sadar da ita da sallah walam yukhrijil waqt sannan walam yukhrijil waqt kar ka bari sai lokacin ya fita ba kai ba kana taimama ka sadda ita sallah karke da lokacin da ya fita wajaza bi tayammumin nafila kullu ma zukira ya halatta da taimama kai nafila dukkan abin nan da aka ambata illa al fariida sallan farilla ce kadai ba za ka gwama biyu kai da farilla ɗaya ba wa man salla isha'a bi tayammumin wanda ya sallar isha'i da taimama qama li shafi'i wal wat an ba shi dama zai iya tashi ya shafi'i da wutirinsa ba'da kuma bayan kai sallar isha da taimama za ka iya shafi'i da wutir ghayra ta'kirin amma ba tare da ka bata lokaci ba wa man tayammama min janaba fala budda min niyyatiha duk wanda ya taimama dan janaba ce ta sa ya taimama to malai ya ce wajibi ne sai yayi niyyar ta a zuciyarsa in zai taimama to yayi niyyar wannan taimamar ta wakilci wankansa na janaba ana fahimta wala budda min niyyatiha ba makawa sai ka gwama da niyyata lokacin da zaka yi taimama matukar taimamar ta janaba ce albayan malai ce cewa ya ani anna nawaqidut tayammumi hiya nafsu nawaqidil wudu'i abubuwan da suke warware taimama to su ne dai abubuwan da suke warware alwala ko ka ce abubuwan da suke warware alwala su ne dai suke warware taimama ana fahimta li'annahu na'iban domin ita taimama kamar wakiliyan alwala ce na'ibatta ce wa qad taqaddama dhikru adillatiha kuma a baya malai yace mun ambaci dalilin da suke sa mutum ya taimama idan kowa baya kada za a gansu wa yanqudu tayammumi aidan bi wujudil ma qabla salati bayan abubuwan da suke warware alwala ana fahimta su suke warware taimama kuma wani ƙarin abin da ke warware taimama shine wujudul ma qabla salati kai taimama in dan rashin ruwa ne yasa kai taimama to kai taimawar kafin a fara sallah sai ga ruwa to ta warware ana fahimta wujudul ma qabla salati in dai matsalan ruwa ce ta sa kai taimama to kai taimaman kafin ka fara sallah sai ruwa ya bayyana to ta warware ita taimama ana fahimta aw bi qudra ala isti'malil ma ba'da al-ajz ko kuma da kai taimama kana da gajiyawa ba za ka iya ta'ammuli da ruwa ba ko irin zazzabin nan ya rufe ka a take ba ka iya taɓa ruwa to cikin sakan ɗaya biyu sai Allah ya dauke zazzabin sai ka ji kana da ikon taɓa ruwa a jikinka to a daidai lokacin ko ka yi taimama ta warware ana fahimta ikon da ka samu damar da ka samu ta amfani da ruwan to ya warware taimama gaba ɗaya in tas'al waqt listimalihi har in lokacin sallar zai ishe ka kai alwala sana kai sallar walakin idza salla bi tayammumi idan kai sallah da taimama summa wajada alma sannan ka samu ruwa a kusa aw qadara ala isti'mali ba'da alfiraj min as-salati ko kuma ka samu dama da amfani da ruwan amma bayan lokacin da sallah ta wuce to fala i'ada ba za ka saki ba ana ganewa yanzu misali larura ta sa kai taimama da sallan magariba ko ta rashin ruwa ko ba za ka iya yin amfani da ruwa kana nan cikin wannan yanayi bayan kai sallan magariba an kira sallar isha sai ka ji ka samu waraka daga wani lokaci ko ruwan da ka rasa gashi ka same shi kana da damar alwala amma sallan magariba da sai waka yi ta to wannan sallar tayi ba za ka saki ta saboda me sallan magariba lokacin ta yabi ana fahimtar wannan har in dai uzuri yasa kai taimama bayan kai taimama sannan kuma lokacin sallar ya fita sai wannan uzurin ya kauce ka samu ruwa ko ka samu lafiya to koda kai alwala sai ni dan sallar gaba amma ta bayan kai ba za ka saki ta shine abinda malai ce fala i'ada ba za ka saki ba wa in tas'al waqt koda lokacin in ya da yalwa kuwa ko kuma misalin yayi nisa yanzu nan kai taimama kai magariba kun sallame ana sallama sai ga ruwa kuma ana sallama sai ka ji saukin amfani da ruwan ya zo to ba za ka saki ba ana fahimta kine wa in tas'al waqt koda lokacin ba da saura na sallar bibita ba لحديث سعيد الخدري رضي الله عنه قال اكوي حديثي نا ابا سعيد الخدري الله يقاري يدل شي تي قال خرج رجلان في سفر وان سمتاني سو بيو سين فتا تفيا فحضرت الصلاه ا cikin wannan yayin tafiya ta so sai lokacin sallah yayi walaysa ma'ahuma ma'an a tare da su babu ruwa fatayyamama sa'idan iska samu kasa ne kyau suka yi taimama fa sallaya su biyo sai suka yi sallah summa wajada alma'a fil waqt suna gama sallah suna sallama sai ga ruwa kuma yasa ana fahimta fa aada ahadu malwudu awas salati sai ɗaya daga cikin su biyun tun daga ruwa ya samu sai saki sai yi alwala sai yi sallah ana fahimta walam yu'id al-akhar daya ko mai sake su biyu ne suke tafiya kuna ganewa to sai sallah ta riske su kuma akun da za su yi sallan ba ruwa kai suka yi ittifaqi suka yi taimama suna yin taimama suna sallah sai ga ruwa kuma ya bayyana a kusa sai ɗaya ya ce shi zai sake alwalai sallah ya sake sallar sa ana fahimta sai ɗayan ya ce a'a sallar dai da taimama ta isar masa ba zai sake ba sai ɗayan ya ce sai ya sake ɗayan ya ce ba zai sake ba kine walam yu'id al-akhar summa atiya rasulullah sallallahu alaihi wasallama sannan su biyu sai suka tawo nan ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama fa zakara lahu zalika sai suka ambata masa abin da ya faru suka ce ya rasulullah muna tafiya lokacin sallah ya riske mu mu biyun nan amma a lokacin babu alwala afwan babu ruwa sai muka yi taimama da muka yi taimama muka yi sallah
muna sallamewa sai ga ruwa ya samu sai ɗaya yace zai saki ɗaya kuma yace ba zai saki ba kai suka isar da wannan fatawa ta su zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ana fahimta faqala lillazi lam yu'id sai manzon Allah ce ina wanda bai saki sallah ba ina wanda bai saki ba manzon Allah zai hukunci kenan sai yace asabta sunna kai kam ka dace da sunna wanda bai saki din ba manzon Allah yace asabta sunna me wanda yake nufi taimama su da yayi sallar sa da taimama iya sallamewa ya samu ruwa to da bai saki sallar ba ta yi dama haka suna ta koyar ba wai kai taimama kai sallah ba in rashin ruwa ne kana sallama ga ruwa in uzuri ne kana sallama uzurin ya kauce kace zaka saki a zaka yi saki sallah suna ba da koyar ma wannan abinda kai da taimamar yayi ba zaka saki sai manzo Allah ya ce masa asabta sunna kai kam ka dace da sunna daya ya an bashi fitawa ko saura daya faqala wa ajaza aka salataka wa ajaza atka salataka kuma sallaka tayi ta isar maka wa qala lil ladhi tawadda'a wa aada sai shi ina wanda ya saki alwala ya saki sallah bayan ya samu ruwa bayan ya yi da taimama sai shi gani ya rasulullah sai shi kai kuma lakal ajru marrataini kana da lada harbi guda biyu kai rawahu abu dawud wa an-nasa'i Imam Abu Dawud da Imam An-Nasa'i sun fito da nan. Ko da bayyana magana daya an ce asabta sunna kuma sallaka tayi wa ajaza atka salatu. Daya kuma aka ce lakal ajru marratayn. To ta ya aka yi ladan sai zama guda biyu. Na? Sake sallan dai. Yawo ko kuma ijtihadin da yi ijtihadi shi bai sani ba idan an yi sallah da taimama ta tafi in an samu ruwa ma ba za a saki ba bai sani ba wannan alwala da ya saki da saki sallah ijtihadi ko manzon Allah yana cewa sallallahu alaihi wasallam man ijtihada fa aqta'a falahu ajrun wa idan kai ijtihadi kuma ka kuskure kada lalabu man ijtahada fa asaba falahu ajran idan kai ijtihadi kuma ka dace kana da ladan guda idan kai ijtihadi ka kuskure kana da ladan guda haka manzon Allah ya ce sallallahu alaihi wasallam ana fahimta to ijtihadin da yi duk da kuskure ne ijtihadin to manzon Allah ya ce ka samu ladan ijtihadin ana fahimta ijtihadin sa na sake sallah bayan taimama da yi yawan sallah da ya taimama ya ce ijtihadin sa yayi ya samu ladan guda daya kuma da ladan sa dama na sallah da ya taimama shi kuma wanda aka ce a safta sunna ka dace da su yanzu idan morewa ne cikin su wai morewa ne na farko da ka ce a safta sunna shi kuma wannan bayan sai lakal ajr marratay eh shi an ce ladan sa guda biyu shi kuma wanda idan ce da suna ba a saki da ladan da Allah zai ba su gaskiya ne wallahu a'lam sai ma yake cewa wa annahu la tusalli farida talibi tayammimin wahid haka nan ba a sallan farilla bi da tayammuma guda daya wannan ma da iya yawan bai mai in kai sallar tayammuma kai sallar magriba to in za kai sallar sai ka sake wani tayammuma koda ba abin da ya sani ta kuma koda mara lafiya ne a faɗa masa wani har inda iya da ikon taimama din ita taimama bakin ta sallah guda ɗaya ta farilla kana sallar farilla ta tashi daga aiki in wata farilla ta zo sai ka sai ka sake wata li hadis ibn abbas hadisin abdullahi dan abbas Allah ya kare da su kale ke cewa minas sunna iya daga cikin sunnar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam Allah yusalli bi tayammumin illa salatun wahidatu ba a sallar farilla da tayammuma sai dai sallah kwara daya summa ayutayammamu li salatin ukhra sannan idan zaka yi wata sallan farilla sai ka sake wata taimama رواه الدار القطني امام الدار القطني يبتدى حديثه والبيهقي امام البيهقي وضعفه اما كما سنتي حديثه اسنادنسا اكوي روني ولكن ورد مرفوعا انا علي وابن عمرو بن العاص يا تبتا an jingina hadisin har zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda yazo hadisin Ali dan Abi Talib da Amr bin Abi bin al-As da Amr bin al-As da kuma wasunna fil kalabi sahabi tansarifu ila sunnatin nabi sallallahu alaihi wasallam wannan kaida ce har in sahabi ya ce haka za sunna ne to koda bai ce manzon Allah bane ba to manzon Allah ne tunda shi bashi da ikon ya tabbatar da abu sunna ne in ba a goma zan Allah ya ce ba shine ya ce wa sunna fi kalami sahabi tansarifu ila sunnatin nabi idan sahabi ya ce abu kaza sunna ne to ana mayar da magana zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abin ce nan wa annahu man tayammama li faridati duk wanda yayi tayammama domin sallan farilla jaza lahu nawafil ba'daha mubasharatan immediately iyayin sallama to ya halatta yana fira amma kare ba ta lokaci kana sallamewa daga farilla kai taimo ma kai sallan farilla to an baka dama kai yana fira amma mubasharatan ataki ba tare ka ba ta lokaci ba wa kazalika masul mushaf haka nan taba alqur'ani an baka dama kai da taimo ma wa tawafu haka nan an baka dama kai dawafi da taimo ma wa tilawa inna wa zalika haka nan an baka dama ka dinga rera karatun alqur'ani har in kai ne raka ma abqa'il waqti matakar da rabuwar lokaci kama jazal jami'i bi tayammumin nafila kamar wadannan abubuwan gaba ɗaya in dai nafila ce to ta halatta a yi ta tayammuma in ma bi ambace ta nan gobe illa li faridatin inna waha sai dai farilla ce zaka saki in kai niyyar wata farilla ne wattasalat bin nafila amma kuma ita farillar akwai damar ka sadar da ita da nafila bayan kai sallama li anna al a'mal tabi'a lin niyyat domin dukkan ayyuka suna bibiyar niyya ijmalan li qawlihi alayhi salatu wassalam fadin annabi rahama yake cewa sallallahu alayhi wasallama innamal a'malu bin niyyat wa innama likulli imrin ma nawa a shekhani cewa dukkan aiki iya danfara da niyya kuma kowane mutum akwai abin da ya niyyata a cikin zuciyarsa hadisi ne iya cikin bukhari iya cikin muslim amma in janna faliza saboda haka man sallal isha bi tayammumi duk wanda ya sallar isha'i da taimama qama fil hal a daidai lokacin an bashi dama ya miƙe li shafa'i wal waqt yayin shafa'in sa da wutri sa li annahuma minan nawafil domin shafa'i da wutri suna cikin nafila wa in aqarahuma har in ya jirkinta shafa'i da wutri ya jirkinta bai yi su a take ba to fala budda min tayammumin jadidin ba makawa sai ya sake wuce taimama daban sabuwa faman tayammama min janabatin duk wanda ya taimama saboda janaba limujibihi akwai abin da ya wajibtar masa yin taimama bayan janaba ta same shi fala budda min niyyatiha wajibi ne yayi niyyar ita gusar da janaba da wannan taimama din la'anna al'amal kama arabta la taduru illa 'ala an-niyya domin al'amura gabaɗaya suna gudana ne akan niyya kamar da malai ba fa yanwi fardu tayammumi inda shuru' fihi haka nan zaka yi niyyar shiga farilla ta taimama a lokacin da ka fara aw yanwi istihbahati salat ko zaka yi niyyar a halattar ma da sallah a wannan yanayin mai janaba yayi sallah ba wanka haramun ne hakanan kai sallah babu alwala haramun ne ana fahimta amma yanayin jinya ko larura sai shari'a ta baka dama kai taimama ita wannan taimama istibaha halattar ma ta a dan wannan lokacin ta halattar ma kai sallah an yadda domin muhimmancin yin sallah a lokacin ana fahimta amma tun mutumin da ya ganganta yin sallah ba a lura da ganganta ya fita daga zuciyarsa haka nan in ka ganganta yin sallah da janaba ba wanka nan ma matsala ce mai girman gaske ana fahimta to amma a wannan yanayin guda biyu sai shari'a ta kawo ma wani madadin alwalar ataki ko madadin wanka kamar wani emergency abu ne a gaggauce kai wannan ya wuce shi kenan ana fahimtar abin shine istibaha istibaha taimamar ta halattar da yin sallah a lokacin da sallah haramu ne a yi ta ba alwala to yanzu ai ba alwala ne ba taimama kai ana fahimta to taimaman nan ta halattar ma kai sallah baka da dai sabani in baka yi taimama ba kana ma iya fita daga musulunci abin ji wannan shine abin da malaki ke cewa istibahati salati ita taimama tana halattar ma da sallah a wannan lokacin da yin tilifi ne abuka لأن التيمم لا يرفع الحدث عن المشروع. إذا كما تيمم بات أوكي حدث. إذا جنباتي تسا كي تيمم. إذا أزول ديسا كي تيمم يكوشي. تسي كي وكاو. أنا بيمتا. كاركتشي وي أعتد ناي تيمم ناي سالة كي نوانكا نيوشي عادي وشي. أنا بيمتا وانا. جنباتي أصوام. Sai a duba jinya kafin yi wanka ba shi da ikon zuba ruwa a cikin sai wanka a lokacin an ba shi dama ya tiyo mai sallah amma idan wannan jinyar ta kauce ya samu damar ta'ammuli da ruwa to dole sai yayi wanka kuma duk sallar da yi da taimama saboda wannan larurar ba zai sani ana fahimtar magana to wannan shine yake cewa li'anna tayammum la yarfa'ul hadas al-mas ita taimama ba ta dauke hadasi a bisa magana ba bin ganci an bai ji wannan wannan shine ma'ana abin da ya kawo game da taimama kafin mu ce fasali na gaba wannan sha'anin taimama da abin da ya shafi kasur na sallah ga matafi da abin da ya shafi ajiye azumi ga matafi ko mara lafiya da abin da ya shafi a mahallin tara bangalo an bayyana idan za a raba gadon wani Allah ya masa rasuwa hidin da suka haɗu suka zauna da malaman da suka zauna suka raba gadon shari'a ta ce a ɗau wani abu cikin dukiyar matuƙar tana da yawa kafin a fara ban a aji idan an kammala rabon duk wanda ya halarci wannan rabon matuƙar baya cikin magada a ɗan masa misali ana fahimta to waɗannan abubuwan da na lissafo musulman yau a galibiya kamar ba ma sa su a jikin jama'iyyarsu ina fata kuna fahimta yanzu da yawa wani iya jin larurar zazzabi iya zuba ruwan iya rintsi ido iya daurewa iya cijewa amma sai ce da haka zai alwala yayi sa kuma ga sauki da shari'a ta ba ta yi ce ba ana fahimta wani kuma tafiya zai yi ga sauki yayi kasar raka'a biyu ta za a raka'a biyu ta lasu raka'a biyu da isha duk an ba shi dama kuma an ba shi dama ya yi a zahar da al'asar a lokaci guda a yi ne tafiya an ba shi dama amma sai ga wani ya ce shi bai dauko kasar ba bai dauko ta ba saboda ka yi sarci kasar da su ana fahimta ko kuma mutum bai da lafiya har ma za a ƙara masa ruwa ko a masa allura sai ka ji iya ma fata ruwan yaya hukuncin ina azumi a mun allura ko yaya ina azumi hukuncin a ƙara mun ruwa kai da shari'a ta ce in dai baka da lafiya an baka dama ka ajiye azumi idan sallah ta wuce sai ka rama wannan azumi shi ke ana fahimta to da wannan wasu abubuwa ne wanda har mu a cikin sunna din ma har in baka sanya imani da kuma yaqini kan abin da kake karanta ko ake karanta ma fa to aiwatar da su practically yawa ana fahimta saboda kada Allah mu dawo irin wannan karatun amfaninsa mu gyara kusa kurau a wani hadisin manzon Allah yana cewa sallallahu alaihi wasallam Allah iya farin ciki idan ya baka sauki ki sauki yanda kuma baya so idan ya hana ka abu kai kaga ashe duk wanda larura ta same shi yayi taimama to yayi abin da Allah yake kauna a lokacin duk wanda ya yi tafiya a yanayin tafiyar sai ya yi kasau to yayi abin da Allah yake so duk wanda yayi jinya cikin Ramadan ya ajiye azumi saboda wannan jinya ko ya ajiye azumi saboda tafiya to shi ma yayi abin da Allah yake so a daidai lokaci ana fahimtar wannan to da irin waɗannan sunnoni da shari'a ta tabbatar da su nassi ya tabbatar da su to har in condition ya je ba ka ciki to ka aikata su karka ji wata da karka ji wata fargaba hasali ma kafi wanda yake shiga din yanzu misali kuna tafiya mun yi tafiya ni da kai ni na ce kasar zai kai kace cikawa za ka yi ni na diga lada uka na fi ka kuma yin abin da Allah yake so amma sallaka da ka cika ta yi ba ta sallaka ba ta yi amma ni da nayi kasar na fi ka yin abin da Allah yake so haka nan azumi ya zo na Ramadan ni da kai duka muna jinya la kadara ba ni yi nace jinyar nan zan aje azumi kai kuma kace zaka daure da jinyar kai azumi to ni da na aje azumin na fi ka soyuwa a gun Allah domin nayi abin da Allah yake so kun bai ji wannan saboda irin wannan abuwa da lissafa na ji wani malami ne ya lissafa sai ya ta bayani ya ce da yawa muna karanta su amma wajen aikata su ba mu iya aikata muna karanta su a majalisi muna karanta su a ina ne a ina ne to amma idan an zo aikata aikin ga kai ga aikin kuma sai ma wala aikata kuma iya daga cikin imani duk abin da sunna ta zo ko nassi ya zo maka aiwatar da shi kanka tsaye wannan shine dan tabbihi da zai tafi shi wannan wallahu ta'ala a'lam babi na gaba fasalun fil hayd fasali zai magana game da haida jinin al'ada da yake zuwa wa mata a galibiyarsu iya zuwa musu duk wata amma ana samun nadir wanda a watan wata tana yin jini sau biyu wata kuma sai ta raba wata biyu ko uku ta yi jini ɗaya kuma ba juna gare ta duk shari'a ta ce ana samu a cikin mata ana fahimta kuma jinin al'ada na mata iya zuwa ba tare da wata illa ba ba jinya ba ce ba jinya ba ne aka Allah ya kaddara musu a rayuwarsu abu na biyu kuma jinin al'ada shine hanya ta gane mace ta gama idda idan mijinta ya mutu afwan idan mijinta ya sake ta idan miji ya rabu da mata to ta hanyar jinin al'ada ake gane ta gama idda har in mai jinin al'ada ce ko kuma rashin jinin al'ada zai nuna cewa tana da juna biyu ana fahimta yasa dama aka ce ita jinin al'ada game da mace mai idda bara'atu rahimi ne idan jinin ya zo to ana tunanin cikin mahaifar ba komai dan inda juna a galibiya to jinin haida ba ya zo ana fahimta abu na gaba suka ce wannan kuma wani istinbadi ne na malaman science na inda musulunci suka ce yanda Allah ya bambanta jikunanmu da na mata cikin maza da na mata akwai bambanci wajen mu muna da ƙarfi su kuma suna da rauni akwai wa'ansu a halittu a jikinsu wanda mu ba mu da su akwai hanyoyin shiga jikinsu da yawa wanda mu ba mu da su to sanadiyar irin wannan halitta da Allah ya yi musu to suna saurin kamuwa da cututtuka suna saurin kamuwa da cutannin da to sanadiyar jinin al'ada da suke duwata to tana tafiya da wa'ansu jinyoyin da yawa ko da ba a yi magani ba in dai mace duwata tana al'adar haida normally to akwai jinyoyin da wannan jini yake tafiya da su ana fahimtar wannan wani abu kuma suka ce misali yanzu la kaddara Allah mace da namiji su kamu da jinya a lokaci guda to shi namijin jinyar sai ta fi nunawa a jikinsa a kan mace ba za ta nuna da ku yanzu misali kamar HIV a rana ɗaya ko a lokaci guda ɗaya da namiji da mace su kamu da ita to namiji ƙasa da wata uku za ta bayyana a gare shi amma ita mace sai ta haura wata shida ba ta bayyana a gare ta wata ma sai ta shekara sanadiyar zuwan jinin al'ada iya ragewa jinyar ƙarfi iya ƙarawa garkuwan jikinsu ƙarfi ana fahimta duk wannan iya cin hikimomi da malamai suke bayarwa game da jinin haida kuma hukuncin sa a shari'a shine idan ya zo wa ya mace to za ta kai ba ta yi sallah idan da ramadan ne ba za ta yi azumi ba za ta dau complete qur'ani idan lokacin aikin haji ne ba za ta yi dawar ba za ta yi ga masallaci ta zauna ana fahimta mijinta ba zai kusance ta ba duk wannan iya cikin mawani'ul haid idan ƴan mace tana al'adar haila ta wani abu duk ba za ta yi su haramu ne ta yi su ana fahimtar wannan wani abu na biyu a shari'anci da za ta yi kwana bakwai tana jinin al'ada ba ta sallah a yau ta samu tsarki to sallah nan ko ɗaya ba za ta raba amma kuma idan da ramadan ne ta sha azumi ɗaya biyu uku sai da haila to wannan ukun da ta sha sai ta rama su bayan ramadan ya wuce mata ba su rama sallah dan al'ada amma kuma za su rama azumi ana fahimtar wannan duk wannan iya cin hukuncin da ya kamata mu magidanta mu sani wajen nuna wa mata yadda za su kasance a wannan yanayi abu na gaba mafi haɗarin kuma akwai mata da yawa da suke barin wata sallah ta wajibinsu a lokacin da suke tunanin ba wajibi ba ce yanzu misali mace tana jinin al'ada bayan la'asar kamar ƙarfe 5 zuwa ƙarfe 5:30 in yanzu ne ma har zuwa 6 sai ta samu tsarki 6 na yamma kaga akwai wajen minti 40 kafin magariba to idan ta samu tsarki daidai ƙarfe 6 na yamma to a wannan yinin sai ta rama sallah azhar da asar ana fahimta domin lokacin su na larura bai wuce ba sai ta rama azhar da asar matukar rana bata fadi ba ta samu tsarki kuma wanka ba shi bane tsarki sallah tana fara kama mace a lokacin da tsarkin ya bayyana ko da za ta yi jinkirin wankan to in ta yi wankan wannan sallar su ta rama su ana fahimtar wannan ko kuma misali an yi magariba an yi isha wajen ƙarfe 10 ko 10:30 ko 11 ma ko sai tsarki zuwa mace tsarkin ta yi bayyana ta yi tsarki amma ba ƙarfe 11 dare to sai ta rama magariba da isha domin lokacin sun da larura bai wuce ana fahimta ko kuma bayan sallan asuba yanzu rana tana fitowa kamar 6:15 haka nake gani dai shine ishruq lokacin da rana take fitowa 6:15 ko ƙasa da haka ko sama da haka nan to bayan an yi sallan asuba kamar ƙarfe 5 sauran minti 5 ko 4 an yi sallar asuba a daidai lokacin da ka yi asuba tsarki bai bayyana gare ta amma bayan asuba da rabin awa ko can ƙarfe 6 an samu aƙalla awa guda kenan da 'yan mintuna ma ko sai tsarki ya bayyana wa mace kuma rana ba ta fito ba ana fahimta to sai ta rama wannan sallar asuba sai ta rama sallar asuba amma da tsarkinta bai bayyana ba sai da rana ta fito to ba za ta rama sallar asuba tsarkinta bai bayyana ba sai da rana ta fada ba za ta rama azhar da asar tsarkinta bai bayyana ba sai bayan 12 dare to ba za ta rama magariba da isha ana fahimta da Allah magidanta burge wannan dan domin mata da yawa suna barin sallar su ta wajibi su da dira wani abu ba sa iya bambance lokacin da injinin su ya tsaya a wani lokaci ne lokacin sallah ya kuce kwata-kwata har ƙaza'i ya wuce har larura ya wuce ko kuma lokacin ada'i ne ya fita idan lokacin ada'i ne ya fita lokacin ƙaza'i bai fita ba to sai ta rama sallar ne ana fahimtar wannan abu na biyu kuma idan mata wani lokacin suna da sakaci wajen yin sallah za ka ga an yi azhar tana ta faman girki ko sallamar yara ba ta yi sallah ba ko za a yi magariba tana faman girki ko sallamar mai gida ba ta yi sallah ba har sai can ta hada ta yi sallah to idan misali rana ta fada ƙarfe 6:40 misali an fara kiran sallah Allahu akbar Allahu akbar an fara kiran sallah ana kiran sallah sai kuma haila ta zuwa mace to idan tayi tsarki sai ta rama wannan magana dan domin haidar ta zo mata bayan magriba ta shiga ana fahimtar wannan in lokacin sallah ya shiga ba ta yi ba kafin ta yin haida ta zo mata to sai ta rama wannan sallah na bai ta yi tsarki ko kuma yanzu muna yin sallan azhar kaman 12:40 haka to a ce mace haida ta zo mata karfe 1 rana ko ba ta yi sallan azhar ba to idan ta yi tsarki sai ta rama wannan azhar muna yin sallan la'asar kaman 4 saura haka da saura minti 10 ko saura minti 5 to a ce karfe 4 daidai sai hairan mace ta zo mata to idan ta yi tsarki sai ta rama wannan la'asar ana fahimtar wannan wannan da yawa mata ba sa iya gane wannan karatu saboda ka ku ne wajibi ku koya musu kuna fahimtar wannan wallahi ma'ala assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullahi an ba ta zabi biyu za ta iya ramawa a kowane lokaci ta yi niyyar rama wannan la'asar da ba ta yi ba kuma an ba ta dama in ta yi la'asar ta samu tsarki lokacin la'asar ya je guda biyu ta yi ta yanzu kuma ta rama wacce wanda ta fata wannan akwai ba da dama amma kuma yin ta a gaggaucen ya fi dan shi yanayin sallah ba a son jinkiri kana samun dama ka yi abin da ake yi an bayyana wannan maliki cewa fasalun fil hayd fasali zai magana game da jinin al'ada na mata الحيض هو الدم الخارج بنفسه من قبل من من تحمل عادة من تحمل عادة مالك يتشوى اتحيدا هو الدم والجنين الخارج بنفسه وانديك يبتا دا كنسا باتارة دروني كونا ابو لجنيا دا كنسا يبتا من قبل دا غبان يامج cikin abin da al'ada ta dauka yare man tahmulu alatan haka al'ada ta nuna da yasa ma Hausa suke cewa jinin al'ada an fahimta haka in dai mace lafiyar ta kalau to haka in shekarun ta ya kai haka kawai jinin zai sako mata kawai kuma lafiya ce ana fahimta ba larura bace rashin yin sarki ne ma matsala rashin yin sarga mace da ta kai ta yi ba ta yi to matsala ce kuma wani kira nabi hallau game da iyaye mata ko kuma zan ku fadawa mata har in akwai yarinya ta data ta ji dab da fara wannan al'adar to uwata ta kula da ita ana fahimta ka tabbata da kanta ta gyara kanta ta nuna mata yadda ake in har farko ce wa an sa a wannan tayin din ita tana kunya tana dauka wani abu ne ita kuma uwar wai kunya ita ma irin kunya yar fara ta tayi burus da ita to she ta je ta yi aikata wani abin da za ta haɗu da jinya garin toshe jinin ya ki zuwa ko sanya abin da jinin ba zai zama yadda sanya cuta a jikin ta ana fahimta ba kunya ke da kanki uwa za ki zauna kiwa yar ki lanciya ta musamman wance eh to lokacin ka biya wata daga zarar kin ga wani abu kaza ya fita daga jikin ki to ba matsala ba ce haka kowa yake ko ku dauke zuwa islamiyya ma ku dana karanta wa ai ana karanta wa ko ba gaskiya ba daga ya zo to ki faɗa min farko uwa ki ce ki sanar da ni idan ta sanar da ita to kowa ce za ta koya mata yadda za ta cikin sauki cikin lafiya cikin mutunci ba wani wani ya ji wani bai ji ba amma a basu da kansu a farkon zuwan jinin to akwai matsala na farko da ma addini ba da mu sai sosai ba za su yi su dinga wasa da addinin sa lokacin abu na biyu kuma akwai yiwuwar su jawo wata cuta ta shiga cikin jikin sa wannan ana fahimta saboda ka a lalle a faɗa wa mata in yarka ta fara data wata kai shekarun haka to ka dinga tattauna da uwa ke to ki kula da wata fa shekarun ta ya kusa lalle lalle ki dinga mata magana daga zarar lokacin ta yi to sanar da ki ko ya mata yadda za ta yi wannan abu ne mai sauki a cikin musulunci Allah ya samu dace malik ya cewa wan nisa'u mubtada'a wa mubtada su mata game da jinin haida akwai wacce za ta fara ita ce mubtada'a wanda a lokacin za ta fara akwai mubtada wanda kuma da mata saba yi wa hamil akwai kuma mai ciki a galibiya an ce mace mai ciki tana yin haila amma ita ma nadirce a cikin mata dan zaka kirga mata 100 baka samu guda ɗaya ba ana fahimta amma shari'a ta ce za a iya samu in an samu ko ba matsala ba fa aktsarul haidi lil mubtada'a adatuha ita mace da za ta fara jinin haida to ba ta da wata iyakar kwanaki illa abinda kwanakin ta yi bata za ta dinga zuba ido ta gewo she jinin zai tsaya tsaya wani jinin to shine al'ada ta kawai ana fahimta shine adatuha kwanakin da jini yayi kwana uku ne kwana hudu ne kwana biyar ne kwana bakwai ne iyaka zuwan jinin to shine kwanakin da za ta samu kanta a wannan yanayi fa in tamada bi haddam idan wannan jinin ya ci gaba da zuwa bai tsaya ba afwan yawa zada salastu ayyam wa lam tujawiz khamsata ashara yawma za ta dinga amfani da kwana uku idan dai kwana uku ta ga bai tsaya ba ta ƙara tura kwana uku a gaba idan ta ga bai tsaya ba ta ƙara kwana uku a gaba idan ta ga bai tsaya ba har sai ya ci kwana 15 a fiqhul maliki an bawa mata damar tsayuwa cikin yanayin haida ba sallah ba azumi ba kaza har zuwa kwana 15 amma daga zarar ya haura kwana 15 to ya tahi daga jinin al'ada ya koma wani jini kuma da bin jinya ana fahimta awal hamil ba'da salati ashhurin 15 yawma ya mace wata bayan cikin ta ya kai junan wata uku za ta yi haida a tsakanin kwana 15 bayan cikar wata uku da junanta a fahimta wani hawi hada abin da ya kama da wannan a wa ba'da 6 ashhurin bayan cikin ta ya kai wata 6 20 yawman to a bayan cikin da kwana 20 za ta yi tsantar kanta da al'ada ana fahimta wani hawi ko abin da ya kama da wannan fa in qata'a dam idan jinin ya tsaya ya yanke lafatat ayyamuhu hatta tukmil adatu to idan jinin kamar ya zo kwana 1 2 sai ya tsaya sai ba da interval na kwana 1 ko 2 sannan ya sake dawowa to wannan kwana 1 2 da yayi babu ya tsaya wata ma har za ta yi wanka ta fara sallah sai ya dawo to da wancan 2 da yayi na farko da dorawa da take za ta ji da kiran kwanakin ko ko kombe tsana kamar ta yi kwana 3 4 a jere sai jinin ya tsaya sai ta yi kwana 1 cikin yanayin ba jini to idan ya dawo sai ta kirga kwanan gaba kuma ya koma 5 kenan idan ya ci gaba shi da shi da 7 in ya ji 8 ya tsaya aka samu kwana 1 2 bai zo ba sai sake dawowa to ita ta kirgi da 9 za ta dawo to tana wannan kirgin har ta kai kwana 15 shine lafatat ayyam ana fahimta kuma idan jinin haida ya tsaya yayi kwana 14 sannan wani ya dawo to ba haida ba ya bace wata sabuwar haida tunda ya tabbata mace za ta iya kai da 2 a wata ɗaya amma an kasa da kwana 7 kwana 5 6 7 8 to akwai ba haida ba ya ce bata gama amma an yi haura kwana 10 wasu malaman sun ce 12 ma in dai har yake kwana 12 sannan kuma wani jini ne sake dawowa to jinin wata sabuwar haida ce bata bayyana ba an bayyana wannan wallahi a'lam za mu samu matsaya ne insha Allah lokaci yayi abinda muka faɗa dai Allah ya ba mu ladansa abinda ne kuskure kuma Allah ta'ala ya yi Allah ya nuna mana gaskiya gaskiya ce ba mu yi kubinta Allah ya nuna mana ƙarya ƙarya ce ba mu yi kubuje mata muna addu'a Allah ta'ala ya ji kan mu Allah ya ji kan mahaifo Allah ya ji kan mu Allah ya ji kan mahaifo Allah ya sa da mu da su aljanna ce makomar mu muna addu'a da mu da zuriyar mu Allah ka shirya mu tafarki madidici Allah ka shirya mu tafarki madidici ya rabbal alamin Allah ta'ala muna roƙonka alkhairin duniya da lafiya Allah muna neman tsarin ka daga sharrin duniya da lafiya Allah ka ba mu da mana mai albarka Allah ka ba mu da muna mai albarka Allah ka saukar mana da ruwa mai albarka ya rabbal alamin Allah ka raba mu da fari da kwari da duk abin da zai dame mu Allah ka raba mu da shi